الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سأرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساكي سنتوا تردكو أوان ماكو أكما أوان غرانا تأسبر. أشلون دوكو جوتن شعبان شكرا تدبو دار دليه دودا سلطان دبير بانجرا أن محمد صلى الله عليه وسلم دكجر مكزوا مدينة. ونديزو ديدا أشلون دا جوتن يوني نشكرا تدبو بيدا شاهدو. Ayo ma dai gashi mun sake dawowa cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama shirin da kan amsa tambayoyin da kuma sauraro kuke aikowa zuwa ga malam takallan babban wayannan dai da aka saba na 0855544413 0855544413 ko kuma 0701717442 wato 0701717442 ko kuma dai akan lambar waya 0703640455 wato 0703640455 ko kuma cikin adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar kowace rana dai ayu din ma muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano domin amsa tambayoyin naku. Kuma suna na Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akarmakalla bismillah
alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka in kowa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani azumin ramadan yana ƙara matsowa dan kwanaki kadan suka rage mu shiga wannan wata mai alfarma mai daraja mai albarka watan da Allah ta'ala yake daukaka matsayin bayin sa mu'minai masu da'a watan da Allah ta'ala yake bada falalarsa ga waɗanda suke neman ta a wajen sa wata mai albarka watan alqur'ani. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku la'allakum ku samu takawa. Hakanan yana cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan wa man shahida minkum ash-shahra falyasum har zuwa ƙarshen aya. Wato ubangiji ta'ala ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan wanda a cikinsa ne aka saukar da alqur'ani hudan lin-nasi wanda yake matsayin shiriya ga mutane wa bayyinatin min al-huda da ayoyi hujjoji bayyanannu na shiriya wal furqan kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kamar shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wani wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku to ya azumce shi. Hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa sun zo waɗanda suke bayanin falalar azumi a karan kansa sawa'un azumin ramadan ne ko azumi ne wanda ba na ramadan ba wato azumi na nafila. Azumi yana da falala ba ƙanƙanuwa ba, yana da matsayi ba ƙarami ba, yana da lada mai yawa. Hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim wanda aka ruwaito daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ta'ala yace kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyam junnah fa idha kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im walladhi nafsu muhammadin biyadihi la khalufi fami as-sa'imi atyabu 'inda allahi min rihil misk للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. منزوس الله تعالى يكتوى كل عمل ابن آدم له دكا ولا أيتي ابن آدم ناشني إلا الصيام سيدي أزمي فإنه لي ونن ونهني إن جاء الله وأنا أجزي به كما نيني نكي بعد ساكمكو دشي والصيام جنة kuma azumi garkuwa ne. Idan ya kasance ranar azumin ɗayan ku to kada yayi batsa, kada yayi hayaniya, dan ma wani ya neme shi ko ya zage shi ko ya neme shi da fada فليقل إني امرؤ صائم تو يتي ني متني مي أزمي النبي يتي نا رنتسي دا وند رينا يكي حننسا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتهممن باكين مي أزمي يافي قنشين ترارن المسك أ غورن الله للصائم فرحتان يفرحهما الله تعالى يتي wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma wato mai azumi yana da lokacin farin ciki guda biyu wanda yake farin ciki a cikin su idan afṭara fariha bi fitrihi idan yayi bude baki yayi farin ciki da bude bakin sa wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi idan ya hadu da ubangijinsa nan ma yayi farin ciki da azumin sa hakanan wani hadisin ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga sahal ibn sa'd radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idha dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad manzo sallallahu alaihi wa sallam yace aljanna tana da wata kofa wacce ake kiranta ar-rayyan wanda ta nan masu azumi suke shiga aljanna ranar gobe kiyama babu wani wanda ba su ba zai shiga wannan ta wannan kofa za a ce ayi shela aina as-sa'imun ina masu azumi fa yaqumun sai da su tashi su shiga ta wannan kofa la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum idan ba su ba babu wani wanda yake shiga ta wannan kofa annabi ya ce idan suka shiga sai a kulle kofar kuma babu wanda zai sake shiga ta wannan kofar hakanan hadisi ya tabbata cikin muslim imam ahmad daga abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yace manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yace as-siyam wal qur'an yashfa'ani lil 'abd yawm al-qiyamah القرآن والقرآن الصيام والقرآن يشفع عن العبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفع مازال الله صلى الله عليه وسلم يتي دا أزمي دا القرآن سنتي تنباوى عن قبى القيامة azumi zai ce ya ubangiji na hana shi abinci na hana shi sha'awa da rana da haka ka bani ceton sa shi ba alqur'ani yace na hana shi bacci da daddare da haka ka bani ceton sa fa yushaffa'ani sai a ba su ceton wannan mutum haka nan hadisi ya tabbata a cikin muslim imam ahmad daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace as-siyamu junna يستجن بها العبد من النار هو لي وأنا أجزي به وتؤذمي غركواني دباوا يكي كاري كان صدق فاتا وترجع النمر نقوب القيامة ديتا التي هو لي أذمنا ناواني وأنا أجزي به كمنيني ذن ساكن كادش kana wani hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ba min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allah bi zalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan ce babu wani bawa da zai yi azumin yini guda saboda Allah ba ce ubangiji ta'ala ya nisantar da wannan fuskar tashi wato ya nisantar da fuskar wannan bawan nashi daga shiga wuta ta zarar shekara 70 hakanan al-asbahani ya rawaito a cikin littafin sa at-targhib daga Hudhaifa radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ni ya Hudhaifa man khatama lahu bi siyam yawm yuridu bihi wajha Allah adkhalahu Allah al-jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Hudhaifa wanda duk aka cike masa wato rayuwarsa da azumi wato ranar rasuwarsa ya rasu yana azumi ko bayan ya kai azumi kuma yayi wannan azumi dan Allah adkhalahu Allahu aljanna to Allah zai shigar da shi aljanna hakan Imam An-Nasa'i ya fitar da hadisi daga Abu Umama Al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu. Abu Umama yace ya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam murni bi amal, ka umarce ni da yin da wani aiki da zan yi. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa Abu Umama alayka bis-sawm fa innahu la 'idla lahu, kaje kai azumi babu wani abu kwatan kucin sa. Abu Umama Al-Bahili ya saki cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullahi murni bi amal, ka umarce ni da wani aiki. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saki ce masa alayka bis-sawm fa innahu la 'idla lahu, kaje kai azumi babu wani abu da yake daidai da shi. Haka nan Imam Al-Bukhari da Muslim su rawaito hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda duk ya azumci watan ramadan imanan wa ihtisaban, yana mai imani da yarda da amincewa wannan azumi daga Allah yake, kuma shi ya shar'anta masa shi, wa ihtisaban kuma yana neman lada daga ubangijinsa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, za a gafarta masa abin da ya gabata na laifuffukansa. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا من يسأل دار ليلة القدر ويسلى قيام الليل دار ليلة القدر إيمانا ينامي إيماني لشيوى وننشر الله شي كما ينامي نيما لادا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذا أغافر تامسا أبندا يغباتا نليف فكنسا. ودنا ندكا hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama tabbatattu ingantattu, wadanda suke nuna falalar wannan ibada ta azumi, wanda suke nuna irin da gomashin da Ubangiji ta'ala ya tanada ga wanda yake mai azumi, sawun azumin nan na farilla ne ko ba na farilla bane, saboda azumi wata ibada ce wacce take tsakanin bawa da Ubangijinsa, shi yasa ita riyama ba ta shiga cikinta. Don haka Allah ta'ala ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi, yace kullu amal ibn adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, dukkan wani aikin dan adam nashi ne amma banda azumi, wannan nawa ne kuma ni ne nake bada sakayya akan sa. To haka nan Allah ta'ala ya ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisansa tabbatattu ingantattu ya faɗa mana falalar azumin watan Ramadan, wannan wata wanda muke dako muke shauki muke fatan Allah ta'ala ya nuna mana shi rai da lafiya da kuma ba mu ikon azumtar sa da gabatar da ayyukan ibada a cikin sa, kuma da fatan Allah ta'ala ya karbi dukkan ayyukan da zamu yi a cikin wannan wata. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza ja'a ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin, idan watan ramadan ya kama za a bude kofofin aljanna a rurrufe kofofin wuta kuma a daddaure shaytanu. A wata riwayar ta Muslim manzo sallallahu alaihi wa sallam yace futihat abwabur rahma wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilati shayatin, za abude kofofin rahma a rufe kofofin jahannama a sanya ainihin shaydanu a cikin sarkoki a cikin sari a daddaure su. A cikin riwayar Tirmizi da Ibn Khuzaimah da wasu daga cikin malaman hadisi, النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة. منذ صلى الله عليه وسلم يأتي farkon daren wannan wata na Ramadan sufidati shayatin, da zarar ya kama to za a daddaure shaydanu, wa maradatul jinni da manyan hatsabiban aljannu wato shugabannin jagororin Allah ta'ala zai sa a sa su cikin sasari da sarka a daddaure su koda kuwa za a bar kananan to amma waɗanda suke jagororin ne manya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a daddaure su a cikin sasari da sarka ghuliqat abwabun nar kuma a rufe kofofin wuta ba za a sake bude wata kofa ba a cikin wannan wuta futihat abwabul janna abubu da kofofin aljanna ba za a rufe ba za a sake rufe wani ba cikin wannan wuta wayunadi munadin mai shela na mala'iku yayi shela ce ya baghi alkhairi aqbil ya mai nufin alkhairi ka taho ka gabato wato ga watan alkhairi ya kama ga watan ihsani ya kama ga watan ibada ya kama wa ya baghi alsharri aqsir ya kai mai nufin sharri ka ja da baya wato ba lokacin ka bane ba lokacin mugun aiki bane walillahi utaqa'u minan nar annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da waɗanda yake ayantawa daga wuta wazalika kullu layla a kowane dare akwai waɗanda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayanta su ba su ba shiga wutar jahannama ranar gobe kiyama Allah ka samu daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin utaqa'u minan nar wazalika fi kulli layla duk sanda aka zo bude baki to a wannan lokacin ubangiji yana yanta wasu bayansa daga shiga wuta Allah ta'ala ka sanya mu cikin waɗanda zaka karbi ayyukan su a cikin wannan wata mai albarka kuma ka yafe musu kurakuran su ka yanta su daga wuta ka sanya su cikin ma'abuta samun rahmarka ma'abuta samun aljannarka Allah ka ba mu dacewa
amin amin wala tambayar ku farko a wannan makalla ta fito ne daga Muhammad Kwatawat wanda ke cewa shin akwai bambanci tsakanin Hassan al-Basri da kuma Hassan al-Banna
kwarai da gaske kamar bambancin da ke tsakanin sama da ƙasa Hassan al-Basri wannan tabi'i ne daga cikin tabi'ai waɗanda suka samu zama da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake faɗa cewa kusan yayi fita ko ya halarci yaƙe tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen 300 haka ya samu haɗuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da dama ciki akwai irinsu Anas ibn Malik Abu Huraira sun yi zamani ɗaya da shiru da bai gan shi ba Hassan al-Basri yana ɗaya daga cikin tabi'ai waɗanda suke masu ibada da suka shahara da ibada suka shahara da gudun duniya wato zuhudu sannan kuma suka shahara da ilimi Hassan al-Basri a karan kansa jami'a ce kamar yadda malamai suke cewa maganarsa in yana yi ka annaha min mishkatin nubuwa kai ka ce wato yana kalmomi ne na annabci yake furtawa wato kalmomi ne waɗanda suke cike da hikima suke cike da ainihin tsoron Allah da tsoratarwa suke cike da gaskiya don haka a majalisinsa na ilimi a Basra kusan kowane irin rukuni na rukunan masu ilimi za ka samu waɗanda suke masana ne a cikin harkar fiqhu suna zuwa majalisinsa domin karantar abin da ya shafi fiqhu za ka samu waɗanda suke harkar hadis suna nan a cikin majalisinsa suna kwasar abin da ya shafi hadisi za ka samu waɗanda abin da ya shafi tafsiri za ka samu waɗanda abin da ya shafi zuhudu wa raqa'iq abin da ya shafi irin maganganu na wa'azi masu ainihin tausasa zukata kowane irin fanni na ilimi za ka samu masu wannan fanni suna zuwa majalisinsa domin za su samu abin da yake karantarwa da ya shafi wannan fanni shi yasa ya zama kamar wata jami'a ce wacce take mai motsi annahu jami'atun mutaharrika kamar jami'a ce mai tafiya da kafafuwanta kowane fanni kowane sashi kowace tsangaya ta ilimi akwai ta tattare da wannan bawan Allah wanda ya rasu shekarar hijira tana 110 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hassan al-Banna shi kuma wani malami ne mai wa'azi da aka yi mai karantarwa a Egypt da ba da dadewa ba a cikin karnin da ya wuce zamu ce tunda ya rayu ya rasu shekarar hijira abin nan miladiya tana 1949 saboda ka iya cewa a cikin karnin da ya wuce yanzu muna 2000 da wani to ɗaya ne daga cikin waɗanda suka taso a lokacin Egypt tana ƙarƙashin mulkin mallaka na mutanen Ingila to ya daga cikin matasa da shi malamin makaranta ne na cikin matasa waɗanda suka riƙa ƙoƙarin yadda za su sawa samari da matasa kishin ƙasa da kishin al'umma da kishin addini sai da za su zo su yi fito na fito da 'yan mulkin mallaka su kore su daga ƙasarsu ya riƙa yawo gari-gari abin nan ƙauye-ƙauye yana ƙoƙarin tattara mutane yana nuna musu ga manufarsa wanda har ma daga baya ya samu wasu 'yan tsirari suka kafa ƙungiyarsu da aka fi sani da Al-Ikhwanul Muslimun wato Muslim Brothers to ya yi ƙarfi ƙwarai da gaske ya kakkama wato manya-manyan ma'aikata manya-manyan likitoci manya-manyan injiniyoyi manya-manyan sojoji da yawa hatta shi kansa Jamal Abdul Nasir kafin ya zama abin nan yana daga cikin wato waɗanda suke tare da su to haka suka yi ƙarfi baya-baya ga Egypt ma suka shiga samu shiga ƙasashen Larabawa kusan babu inda ba su da reshe babu inda ba su da jama'a cikin ƙasar Syria cikin ƙasar Jordan cikin ƙasar Saudiya ne a Bahrain ne a Kuwait ne a ko'ina cikin ƙasashen Larabawa nan ba inda bai zama yana da mabiya ba har yayi ƙarfi lokacin faɗan Larabawa da ƙasar Isra'ila 1948 mutanensa ko mabiyansa sun shiga wannan faɗan duk daga sojojin ƙasashe na gwamnati to amma su ma sun zama sojojin sa kai da za su taimaka to bayan an yi wannan faɗa ne bayan an samu tsagaita faɗa na 1948 kuma bayan sun dawo ƙasashen Turai da kuma ƙasashen Laraba su kansu suka ga kamar dai waɗannan mutanen aka bar su a haka za su yi ƙarfi kila za su iya zama haɗari ga mulkinsu to a daidai wannan lokacin ne kuma suka shiga farautarsu suna kama su duk da shi a lokacin ba a kama shi ba domin sun yi niyyar su kashe shi suka kashe shi a cikin 1949 to ƙungiyar tashi ce ta yi ta ainihin yaɗo ta yi ta ƙarfi har zuwa yanzu wannan fafata wadda ake ta fama a ƙasar Egypt bayan hanɓare shugaba Mursi ɗaya ne daga cikin jagororin ƙungiyar wanda ya shiga zaɓe suka kuma samu nasara daga baya kuma sojoji suka yi musu jin mulki aka hanɓare su kuma yanzu ake ta artabu da su a ƙasar Egypt to wannan shine shi wanda ya kafa wannan ƙungiyar ta Muslim Brothers Al-Ikhwanul Muslimun shine Al-Hasan Al-Banna to kaga akwai tazara akwai bambanci wancan tabi'i ne malami ne wanda ya hada kowane irin fanni na ilimi yana nan rubuce-rubucen musulmi suna son kunshi maganganun sa wannan kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka kafa wasu ƙungiyoyi na musulunci kuma suka yi tasiri a ƙasashen musulmi ba da jimawa ba.
Sani sako ta gaba wadda take tambayar cewa mijinta ne yake sai da taba shi ya halatta ta nemi saki?
Yake sai da taba. To taba sai da taba hakika bai halatta mutum ya zama sana'arsa shi ne sai da taba ba saboda taba haramun ce to abinda zai cutar da kai a jikinka kwakwalwarka lafiyarka haramun ne kai ta'amuli da shi haramun ne kuma ka sayar da shi domin sharaɗin abinda zaka sayar ya zama mai amfani duk abin mai cutarwa wanda ɗabi'arsa shi ne cutar to haramun ne ta'amuli da shi haramun ne kuma sayar da shi haka wanda sana'ar sa zallar sana'ar sa sai da taba babu shakka wannan abin da yake samu da wannan ta wannan hanyar haramun ne yake samu in ya kai wa iyalin sa haramun yake ci da iyalin sa dai ba wai dana ta wata hanya ba daban ko bayan wannan wato irin wanda yake raba kafa yi wannan yi wannan mun yana yi wannan yana yi wannan to wannan ba za a ce abinda duk ya kawo gidansa suka ci haramun suka ci ba amma in wannan ce kawai sana'a sa bai da wata sana'a sai wannan to haramun ne daidai yake da wanda sana'ar sa sata ko 419 ko damfara ya samu kuɗi ta hanyar damfara ko sani ko sata sannan ya zo ya kawo iyalinsa in dai har sun san hanyar da yake kawo musu abu to bai halatta su ci wannan ba ko aurensu ba ce ya mutu ba to amma dai abinda duk suke ci su san da sanin cewa haramun suke ci da a ce yana da wata hanyar ta sana'a ba wannan ba illa iyaka dai wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin samun kuɗinsa to ba za a hana su cin abin da ya kawo ba tunda yana da wasu kuɗaɗe banda waɗannan kuma ba wajibi bane ba sharadi bane sai an nemi an ji in ya kawo abu daga wancan kuɗin ne ko daga wannan ne ba wannan sharadin da ya kawo matukar yana da wasu hanya wajen source na samun kuɗi to shikenan za a karɓi kuɗinsa za a iya ci za a yi amfani da shi amma ya zama source ɗin sa hanyar sa guda ce ta samun kuɗi kuma hanyar mara kyau to wannan tabbas ba a da shakkar cewa wannan kuɗin ne mara kyau za ka bai halatta a ci ba bai halatta a ciyar da iyali ba idan yana da wata hanyar da zai ciyar da ita shikenan ta zauna da shi in ba ya da wata hanyar da zai ciyar da ita kuma ba ya da za ta ciyar da kanta kaga ba za a ce ta zauna a karkashin sa ba ci ba sha kuma ba ya da za ta yi anan kaga tana da haƙƙin ta nemi ko ya saki sana'a ko ya samu mata wata hanyar da za ta rike kanta ko ya sauke mata
sai sakon Isaac Raminki da yake cewa mallam ai mana ƙarin bayani akan manyan alamomin tashin alkiyama
to alamomin tashin alkiyama manya-manya su ne akwai saukar annabi Isa alayhi salam akwai fitowar dujjal ad-dajjal khurujud dajjal bayyanar dajjal akwai mahdi bayyanar mahdi shi ta sun alamomin tashin alkiyama akwai khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib annabi ya faɗa wato khasfi da za a samu kisfewar abin nan ƙasa ko tsagewar ƙasa a gabas da wacce za a samu a yamma da kuma wata wuta da za ta fito tana karkada mutane tana kora mutane zuwa abin nan zuwa mahshar zuwa matattara su inda Ubangiji Ta'ala zai tashe su don yi musu hisabi akwai kuma fitowar rana daga yamma kuma tana daga cikin alama manya-manya na tashin alkiyama rana ta fito daga mafaɗarta sannan daga cikin ashiratu sa'a al-kubra manya-manya alamun tashin alkiyama akwai al-dabba dabbar da za ta fito tana yi wa mutane magana tana yi wa mutane magana kamar yadda mutum yake wa ɗan uwansa magana waɗannan su ne alamomin tashin alkiyama manya da suka zo a cikin hadisin Hudhaifa
sai sakon awwal sanin me nake wanda ke cewa shin ya halatta mutum ya ce shi ya daina haihuwa daga yaya kaza
a ka'ida mutum baya iya dakatarwa da kansa haihuwa kawai ba tare da dalili ba to ba tare da wani dalili ba ya ɗauki wani mataki na tsayar da haihuwa kwata-kwata wani haramun ne a shara'ance na'am an yadda idan akwai wani sabab wani dalili da ya shafi lafiya a ce idan mace ta ci gaba da haihuwa ta ci gaba da samun ciki za ta jefa rayuwarta cikin haɗari saboda an ga yadda ta yi ciki da ta haifa a baya irin wahalhalun da ta sha to ana iya a dakatar da haihuwar saboda rayuwarta amma haka kawai saboda wasu abubuwa na zamani ce saboda shi ba zai iya ɗaukan nauyin karatunsa ba saboda harkar asibiti saboda kaza saboda wasu dalilai kawai irin waɗannan ya je a juyar mata da mahaifa ko a datse mata mahaifa ko shi ya datse ya lalata abin nan lakarsa ta haihuwa to wannan haramun ne, haramun ne ai haka. Dan adam ba shi yake da wannan, ba shi ya mallaki wannan ba, ba laifi ya sa tazara ta haihuwa tsakanin yaro da yaro, amma yanki haihuwa da dakatar da shi wannan sai idan akwai wani dalili mai karfi wanda ya shafi lafiyar ita uwa din ko hadarin da ta shiga idan ta ci gaba da haihuwa.
Sunan ki tambayar malam sauya rigar Ka'aba da ake yana da asali addini?
Yana abu ne wanda tun kafin zuwa musulunci Laraba suna girma Ka'aba suna wata riga, har kuma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya samu abin a haka kuma bai canza shi ba haka har zuwa yanzu. Saboda haka wani abu ne da daddai ba wai yanzu aka fara shi ba, tun kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam Laraba suna yi wa Ka'aba riga har aka aiko shi sallallahu alaihi wasallam. Zaka ji a hadisi yana cewa muta'alliqu bi astaril Ka'aba, astaril Ka'aba shine rigar Ka'aba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga Makka yake cewa in kun ga su wani da wani ku kashe shi koda yana rike da rigar Ka'aba, saboda irin rashin mutunci da gallazawa da yawa musulmi a rayuwarsa. So akwai astaril Ka'aba, dama akwai wannan rigar ta Ka'aba tana nan har ko musulunci ya zo ba a canza ba, ba a kore ta ba, ba har kuma zuwa yanzu.
Sai sakon da ke tambayar malam mace mai ciki wata shida za ta iya yin azumi ko kuwa bari za ta idan ta yi wuta rama?
Mai ciki wata shida kuma wata nawa ne ya danganta da za ta iya ko ba za ta iya, ba a cewa ba za ta yi azumi ba ko in ta yi azumi bai yi ba, in ta ga za ta iya yin azumi sai ta yi, shikenan azuminta ya yi ba ta da wani matsala. In kuma ba za ta iya yi ba saboda wahala da za ta sha, to dama Allah ce fa alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, wasu malaman suna riskantar da ita da mara lafiya sai kuncinta kuncin mara lafiya, don haka za ta ajiye azumi amma bayan azumi sai ta, bayan ta haihu ta yi tsarki sai ta rama, hukuncinta hukuncin mara lafiya. Kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayuka biyu na malamai, daga cikin tabi'ai akwai al-Hasan al-Basri akwai Ata ibn Abi Rabah, suna daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi, mazhabar Ahnaf suna kan wannan ra'ayi, wanda suke ganin za ta ciyar maimakon ta yi azumi sai ta ciyar. Akwai Abdullahi dan Abbas yana da wani ra'ayi, akwai Abu Huraira yana da wani ra'ayi cewa mai ciki da mai shayarwa za su ciyar a madadin kowace rana, za su ciyar da miskini guda a madadin kowace rana ta azumi, za su ciyar da miskini guda ɗaya, saboda kuma ba fidiya a kansu, ba maganar kuma su ciyar, ba su haɗa ciyarwa da ramuwa ba. Wannan ma ra'ayi ne daga cikin ra'ayi daga ra'ayukan Usmani, saboda kowanne ɗaya ta ɗauka daga cikin wannan ra'ayi, ina ganin babu laifi. Idan ta ga ba za ta iya ba ta bari sai bayan azumi ta rama, shi kenan, kuma ta ciyar da ruski ne ɗaya a kowane yini, wannan shi ba ko dai ta shiga ƙarƙashin babin karamin kumari zan, ko ta shiga ƙarƙashin wa'alar da zina yi ta kona hufita ya tunka a ruski.
Suna ke tambayar shin ya halatta a sawa mutum suna biyu?
A shi suna ana sawa mutum don a tantance shi daga wani, in ya zama da suna an sa masa suna biyu, an sa masa suna Umar, an sa masa suna Abubakar, shi ne Umar shi ne Abubakar, ko shi ne Umar kuma shi ne Usman, kaga anan ba za a iya tantance shi ba, wani ya ce Usman ya ce shi bai gane shi ba, wani ya ce a ce da shi Umar ya ce shi bai gane shi ba, saka suna guda ɗaya ake sawa mutum, ba laifi a yi masa lakabi, ba abin da ke ce lakabi ko alkunya, wannan ba laifi a ce ga sunansa amma kuma ga wani lakabi da ake kiransa da shi, wannan babu komai, ko a ce ga wata alkunya, kamar Abubakar kaga alkunya ce, sunan shi Abdullah, kaga ga sunan shi ga kuma alkunya, ga alkunya ta rinjaye sunan, akan iya samun wani alkunya sa ta rinjaye sunansa ya kasance ba a san sunan sosai ba kamar yadda aka san alkunya, sai a yi masa lakabi, wato kamar yaron ka ne kana da yaro sunan shi Umar a daga ce masa Faruk, karshe ma zama na Faruk din kawai aka sani ba a san Umar ɗin ba, an ce Umar sai an ce wa an yi dan haka dum ana tunani, amma da an ce Faruk wa ne ya ce to Faruk za ka ce mu, kaga Faruk din yarin jayi lakabi ne amma kuma yarin jayi yaron jayi suna ba laifi a yi masa alkunya ba laifi mutum ya yi wa kansa lakabi ko a yi masa lakabi wannan duk babu laifi amma suna dai ya kasance guda ɗaya ne
sai wannan yake tambayar malam menene hukuncin mutumin da ya je sallar juma'a bayan an tara sallah kuma sai albasa ta karye gashi kuma yana sabon gaba a cikin masallaci sai ya fita ya tsaya a kaidar da sallar da shi daga martala mai Muhammad
ma'ana aka yi sallar da shi ko ko a'a
aka idar da sallar da shi
sai tsaye ba sallah yake ba ko ko yana sallah ba zai sallah ba bai da alwala ba zai sallah ba bai da alwala idan akwai da zai kukutsa kuma zai iya fita dan duk inda yazo za a buɗa masa ya wuce zai iya fita ya je ya saki alwala watakila ya tsira ka arkashi amma ya yi sallar haka ba alwala wannan bai dace ba kuma ya zauna haka ana sallah shi ma wannan ba haka ya kamata ba in ya ce zai fita zai iya fita kowa ya gan shi yana keta sahu ya san larurarsa ba wanda zai ce ya wannan kuma da a ce daga can ne yake ta shigowa to shi ne mutane za su ransu zai ɓaci amma in ga daga jihar alƙibla ne yake yin can to za a fahimci cewa larura ce ta same shi kuma za a yi saurin ba shi maguri don ba a san a cikin wace matsuwa yake ba.
Sai sakon Abdulrasheed dan da lamarin da ke cewa malam ne yana hukuncin wanda ya kashe dan fashi ko dan mafiya ba da haƙƙin shari'a ba.
To idan ya kashe shi ne lokacin da yake kokarin kare kansa wato dan fashi ne ko wani mungu ya nufo shi da niyyar halaka shi ko ya cutar da shi shi kuma garin ya kare kansa ya zama na sanadiyar mutuwar wancan in a cikin irin wannan yanayi ne yayi haka babu komai babu diyya babu kisasi a kansa babu diyya babu kisasi domin wanda aka nufo a cutar da shi to yana da dama a shara'ance ya kare kansa idan garin kare kansa aka kashe shi to ya shahada idan garin kare kansa yayi kisa to wanda aka kashe din shi kuma zinin sa ya tafi banza duk da cewa malamai suna bayani cewa wajen kare kai ba daidai bane tun a karan farko ka nufi kisa wato wani ne yazo yayyo kanka da wani abin da ba zai kashe ba ba zai yi kisa ba kana dai da kuma zaka iya kare kanka ba tare da ka kashe shi ba amma sai ka zabi ka kashe shi to anan ka wuce iyaka za a kama ka da laifin kisa wanda yake ba dai shubuhul ba muta'ammad ba ba na gangan ba amma yayi kusa da na gangan shubuhul amt kana dai da zaka iya kare kanka wato makami gari kana iya harbi shi a kafa amma sai ka harbi shi a kai ko a ciki da zaka iya halaka shi gaba da to nan in kai haka to za ka kama ka da laifin kayi kisa amma idan ya kasance ya nufo ka da makami wanda zai yi kisa kai ma kuma kokarin ka kare kanka har ya kai ya bayu ka kashe shi to anan shari'a ba za ta kama ka da komai ba da muhadar tunda malamai suke cewa jinin sa ya tafi a banza amma haka kawai misali aka nuna maka mutum aka ce aiwancin dan fashi ne ko aka ce aiwancin dan mafiya ne ba wai ya nufo ka da wani mugun nufi ba ne haka kawai nuna maka shi aka yi shi aiwancin dan fashi ne ko kai kana zarginsa to a shari'ance ba yadda ka je kawai ka hauka masa ka kashe shi ba wannan sunan shi daukan doka a hannu a shari'a ba ta yadda al-iftiyat ala al-qada mutum ya dauki doka a hannu idan akwai wani wanda ake zargin mai laifi ne to a ka'ida kama shi ake a kai shi gaban alkali kuma ya bi hanyoyin da ake bi wajen a tabbatar da laifin ko a kore shi ko a kore laifin ya yi bincike da shaidu a tabbatar eh mai laifi ne alkali ya faɗi to irin hukuncin da aka tanadar mai irin wannan laifi a yi masa ko kuma a bayan an yi bincike sai a gane ashe duk ma zargi ne tunda irin wannan tana faruwa kawai mutum ne za a gan shi ta wata hanya Allah ta'ala ya sa ya samu wata wadata ya samu kuɗi ba san shi da kuɗi ba sai wata tafiya sai ga ya dada kuɗi kaga ya zo sai gida ya sai mota ya huda kamfani to mutanen mu sai a ce ai ana zargin dan mafiya ne to irin wannan zargin kawai ya sa kawai ka tanadi wani abu na kisa ka ce ai tunda dan mafiya ne kashe mutane suke su sha jinin su dan haka kai ma ba za ka rama shi da rayuwarsa kai haka ka abin nan karshe abin cika sai a ga ba wani dan mafiya akwai wani tsohon abokinsa da suka dade musu rubo ya je suka hadu ya ba shi jari kaga anan zaka iya ganin shi cikin ɗan lokaci ya zo da kuɗi a hannunsa haka wannan ba daidai bane haka ya danganta da irin wani yanayi ne ya kashe dan fashin ko ya kashe wanda yake zargi ya zo ne da ne cutar da shi shi kuma ya zo ya kare kansa ne haka har zuwa ne yasa ya mutu ko ko a'a haka kawai ya dira masa da duka da kisa har ya kashe shi
sai sabon gadda kadan bartau da kica menene hukuncin wanda yake musguna wa matarsa ba bisa ka'ida ba kuma tana yi masa dukkan abin da Allah ya ce a yi
to duk wanda yake musguna wa ko wane ne ma ai ba daidai ba shari'a ba ta ba wa kowane irin mutum yanci da zai musguna ma wani ba ballantana kuma matarsa wacce take da haƙƙoƙi a kansa wanda aka ɗora masa aka wajabta masa ya tsare mata haƙƙoƙinta ya hana ma wasu musguna mata da zama da kuma shi ne zai musguna mata babu shakka wannan babu husnul ishra wato babu kyakkyawar mu'amala Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da matanku ta kyakkyawar hanya abinda ya dace hanyar da ta dace ne yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alkhairu ku shine wanda yake mafi kyautata wa iyalansa wani yafi ku kyautata wa iyalina khiyarukum khiyarukum li ahli wanda yafi suke zababbun cikin ku shine wanda suke kyautata iyalansa haka duk mutumin da zai kausasa wa iyalansa ko ya musguna musu ko ya munana musu babu shakka wannan yana shiga haƙƙinsu kuma Allah ta'ala ba zai kyale shi ba sai ya karɓo musu haƙƙinsu ko a duniya ko a lahira ko a duka biyu
sai sa kuna gaba yake cewa malam mutumin da aka samu labarin cewa ya mutu har aka yi rabon gado matarsa kuma ta yi aure sai bayan shekara uku kawai aka ga ya dawo ya kenan batun dukiyarsa da aka raba da kuma matarsa da ta yi aure da Abdullahi mai shago
to sai a dawo masa da dukiyarsa ko matarsa ta dawo a matarsa nan mutum ana zaton mafkudi wato an riga an zartar da cewa babu shi wato an ɗauki tsawon wasu shekaru ana jiransa ko ana nemansa ya bace bat har aka je gaba alkali ya hukunci cewa to wannan mutum tunda dai haka ne kawai a ɗauka ya mutu aka ebo dukiyarsa aka rarraba aka ba wani baffansa aka ba wani ɗansa aka ba wani abin nan ɗansa matarsa ta je ta yi wani auren to sai kawai kwatsam kawai sai ranar aka ji shi kawai yana sallama ya dawo shi kenan matarsa za ta fito daga inda ta yi aure wancan auren babu shi da zarar ya bayyana to matarsa ce sai ta dawo gidanta bayan ta yi istibra'i sai ta dawo gidanta ma sai kuma an sake wani aure ma ba magana a sake wani sabon aure ya dai ke istibra'i na wata ɗaya don a tabbata ba ta ɗauke da cikin wancan ba zai matarsa ce sai da in shi ya ga kuma shi kenan baya bukatar zama da ita ya ce zai suke ta ta yi idda wancan yana iya aura tun da ba da gangan ya yi wannan wancan auren na farko dukiyarsa kuma dukiyarsa ce sai a tattaro masa a kawo masa abin wanda ya wasalwanta in an yi an abin nan ya yafe shi kenan kuma ya ce a biya shi a hankali sai a biya shi a hankali
sai sakon Abba Salisu wanda ke cewa malam menene hukuncin yin aure da kuɗin bashi
wai auren yayi ko bai yi ba aure yayi da kuɗin bashi ko kuɗin kyauta ko kuɗin gado duk dai kuɗin da yake abin da ne mutum ya riga ya ɗauka ya aure da shi yayi ila iyaka dai kawai ya ce zai ya halatta ya ci bashi ya aure in akwai hanya da zai biya halatta ya ci bashi ya aure musamman ba idan yana cikin tsananin buƙatar aure din rashin aure din yana zai jefa shi cikin damuwa to ya halatta ya karɓi bashi ya aure ya gaba ya biya a hankali ko ya aure matar ba sadaki ya zama bashi wato idan har suka samu wasu wanda za su bashi aure ba tare da ya yi wasu kashe-kashen kuɗi ba ce ga mata za a baka ba kawo sadaki ce ba sadaki a ce to bashi ce ya yadda ya halatta a ɗaura aure a kan sadakin bashi ne illa iyaka da ya yi ƙoƙari Allah ya hore masa ya biya matar sai idan ta ce ta yafe shi kenan sai ya karɓa ya godiya
sai sakon Mansur wanda ke cewa malam mutumin da ya je Makka da jiharan ya yi sallah ba sai ya je wani masallacin daban ya yi sallah shin ladan ɗaya ne ganin cewa yana cikin garin na Makka
to shi ko mai zai hana shi ya je haramin tunda har ya shigo Makka wurin da kowa yake kwaɗayin ya je abinda ɗakin da kowa yake kwaɗayin ya gani ya kamata a ce dai ya je ko da kuwa akwai saɓanin ra'ayi na malamai waɗanda suke ganin duk wanda ya yi sallah a haram inda ake kira haram na Makka to yana da ladan da aka ambata da wanda yayi sallah wanda wato nan an ninka masa su sau 100,000 to koda da wannan sabanin ya kamata dai ya shiga inda ba sabanin yayin da ya shiga cikin haramun to nan ba shi da wani sabani na malamai kowa da kowa ya yarda cewa eh yana da wannan ladan amma in yayi a wani guri ba nan ba koda wasu malamai sun tabbatar masa da ladan cewa yana da ladan nan da aka ambata to kuma akwai wasu wanda suka ce ba shi da ladan kaga ya saka cikin sabani saboda haka yana da kyau dai ya hakura ya matsa akwai wannan magana daga wasu malamai suna ganin al-Masjid al-Haram da aka fada ana nufin duka Makka inda yake hurumi ne inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Annabi Ibrahim ya haramta Makka shi kuma ya haramta Madina wato ya sanya wani iyaka wata iyaka ta zama nan hurumi ce to wasu suna ganin duk inda yake hurumi idan mutum yayi sallah ya samu wannan ladan wasu kuma suna ga sai ya shiga inda yake farfajiya ce ta masallaci na harami to gudun dai kada ya samu kansa cikin rudu yana da lada ko bai da lada sai ya karasa sai dai idan akwai larura ko ya rasa sallah ko ya zai samu jami'a ce ko wani abu dai da zai sa shi ya kasa karasawa to sai ya sallah a masallacin da yake kusa da harami din da fatan Allah ta'ala ya bashi wannan lada
sai sai sakon Faisal Ibrahim da shi kuma yake tambayar cewa idan liman ya sami rafkanwa kafin mutum ya bi shi sallah idan an yi sallama wanda ya zo daga bayan zai bi liman sujjada ne ko kuwa miƙewa zai yi ya ci ko sallarsa
to wasu malamai suna cewa la sujuda sahwin lil ma'mum illa taba lil imam wato ma'mum bai da sujjadar sahwu sai dai wato yana tabi yana mai bi ga liman wato sujjadarsa tana tare da sujjadar liman to amma anan akwai tafsili akwai bayani idan mamu ya shiga sallah misali ya fara raka'a ta biyu ya fara sallah tare da liman a raka'a ta biyu bai riski raka'a ta farko ba a cikin raka'a ta biyu din nan sai liman ya yi rafkanwa ko ya da kari a sallarsa sai ya kari a sallarsa dauka ya yi karin ruku'u a sallarsa lokacin ya ruku'u dai sai manta ya ruku'u biyu to kaga zai sujjada ba'da salam to idan liman yayi sallama mamu zai tashi ya ci ko abin da ya rage da sallarsa raka'a ɗaya da ya rage shi ma kuma zai sujjada saboda ya riski waccan rafkanuwa idan kuma da a ce liman yayi rafkanuwan ne a raka'ar farko ya manta yayi ruku'u sau biyu kaga yayi ƙari a raka'ar farko ta hanyar yin ruku'u guda biyu a lokacin shi kuma mamu bai zo ba bai fara sallar da shi ba sai a raka'a ta biyu shi ya riski liman kaga bai riski wancan sahu ba to anan wasu malamai suna cewa zai yi amma magana sahihiya shine bai riski sallar sahu ba kuma sannan raka'ar sujjadar da za a yi sujjada ce da za a yi ta bayan sallama ba kafin sallama ba inda kafin sallama ne to anan wajibi ya bi liman da a ce ka zo ka samu wato ka samu liman ya yi rafkanuwa a raka'ar da baka riske ta ba rafkanuwan nan kuma ta zama rage ne ya rage wani abin da ya kamata ya yi shi a cikin sallah sai ya yi sujjada kabli kaga anan ba za ka tsaya kana kallonsa yana sujjada kabli ba tunda sujjada kabli kafin sallama ne kai kuma ba za ka tashi ko sallah ka ba sai ya yi sallama kaga anan zai tafi sujjada kabli nan ka bi shi wani rukuni ne daga cikin rukunin sallah inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman domin ai koyi da shi don haka bin sa rukuni daga cikin rukunin limanci to a daidai wannan lokacin zaka bi shi tunda kabli ce amma in ba a dace kuma baka riski wannan rafkanuwar ba ya riga yayi sallama sannan yayi to in kai ka tashi ka kawo abin da ya saura a tare da kai to a lokacin kuma sai ka yi sujudul sahwi ba sai ka sujjada sahwi ba sujjada rafkanuwa saboda rafkanuwa kai ba ta safe ka ba
to sai sakon Sani Ali wanda shi ma dai akan sallah ne yake cewa me ya kamata mutum yayi idan ya manta wayarsa a kunne kuma aka kira shi yana cikin sallah
sai ya kashe ga yaman ta waya tana aljuhun sa tana kusa da shi sai ya dauko ya kashe wannan wani aiki ne a cikin sallah na farko ba mai yawa can ba na biyu kuma ba wanda yake da alaka da gyaran sallah domin barin wayar tana kadawa watakila ma wani sauti ne na waƙe-waƙe wanda bai dace a jiya na tashi a masallaci ba kaga irin wannan yanayi ba daidai bane ya kyale shi kawai ci gaba da kadawa sai ya jawo shi ya kashe na farko dai aiki ne ba mai yawa ba na biyu kuma aiki ne da yake da alaka da gyaran sallar sa da sallar sauran waɗanda suke sallah tare da shi saboda sai ya kashe
sai Sadiq Sulaiman wani ke tambayar cewa mutumin da ke da janaba zai iya daukar azumi ko ko sai yayi wanka
babu da yafi idan mutum ya tashi azumi da janaba shi tsarki na jiki ba wai sharadi bane ga azumi misali mutumin da janaba ta same shi bai yi wanka cikin dare ba har sai bayan an yi alfijir ya ke to an kira sallah azumin sa yana nan mata annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan waye gari da janaba a jikinsa kuma yana azumi ruwa sai yakan waye gari sa'imin wa hujun da janaba a jikinsa sannan ya wanka ya fita masallaci kamar matar da abin nan al-hailat tace al'ada ce ta dauke mata kafin huduwar alfijir misali cikin dare karfe 2 tashi ta ga babu al'ada ta amma ba ta yi wanka ba ta yi sahur sai da aka kira sallah asubahi sannan tashi ta yi wanka ba komai azumin ta yana nan
sai kuma Idris Hassan wanda ke cewa malam menene ingancin cewa sallar magidanci ta daraja matashi da bai aure ba da daraja 40
a gaskiya bane duk hadisan da aka rawaito magana da fifita sallar mai aure akan marar aure ba hadisai bane tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda malamai suka yi magana akan haka Ibnu Adi abin nan al-Uqayli a cikin littafin ad-du'afa ya kawo su kuma ya magana akan su haka na Ibnu Adi a cikin littafin al-Kamil ya kawo su ya yi magana akan su al-Shawkani a cikin al-Fawaid al-Majmu'a ya kawo su daga cikin akwai hadisin Anas da yake cewa sallar mutumin da yake da aure tana fifitar sallar wanda ba shi da aure da kaso 70 wato sau 70 to kaga wannan hadisi munkar ne duk hadisan da suka zuwa wannan babin babu hadisi ɗaya da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda hadisi ne dhaifi
sai sako na gaba daga Umar Faruk Abubakar yake cewa malam me ya kamata ɗalibin ilimi ya rike domin samun albarkar ilimin
to duk wanda yake son ya samu albarkar iliminsa abu na farko ya yi iliminsa don Allah wato ba don neman wata ɗaukaka ta duniya ba ko wani abin duniya ko ko don wata rigima don ya yi rigima da jahilai ko kuma ya ja da malamai na biyu ya yi aiki da iliminsa ilimin da Allah ta'ala ya ba shi ya yi ƙoƙari ya aiki da shi mal ilmu illa al'amalu bih ce ba wani abu ake kira ilimi sai aiki da shi ce hatafal ilmu bil amal wa illa irtahal ilimi ya kirawo aiki idan babu aiki zai tafi za a neme shi a rasa na uku ya kasance mai kyawawan ɗabi'u wato ya zama na ya takhallaqa bil akhlaqi fadila halayensa su zama masu kyau saboda ilimin da yake da shi wani haske ne ya kamata ga hasken nan kuma tare da mu'amalarsa tare da ɗabi'unsa sannan abu na hudu ya kasance mai girmama malamai musamman waɗanda suka koyar da shi ko waɗanda ya amfana da su ya zama mai girmama su mai sanin martabar su da darajar su kada jin cewa yanzu ya samu ilimi kawai ya tattara su kuma ya rauƙar musu wato iban wato kallon hadarin kaji ko ya riga ganin yanzu ai duk sun zama ɗaya wannan butulci ne kuma baya sa mutum ya yi nasara a rayuwarsa ta ilimi sannan abu na biyar ya zama mai yaɗa ilimi mai karantarwa kai ya riga ɓoye ilimi wanda zai yi ilimi ya riga ɓoyewa babu shakka wannan ya jefa kansa cikin laifi babba idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulai'ka yal'anuhum Allahu wa yal'anuhum al-la'imun wa fa'alla yatini wa masu boye ilimi haka nan mala'iku su ma suna tsine wa masu boye ilimi saboda ka wadannan abubuwa guda biyar ya kamata duk wanda yayi ilimi ya zama ya koyi da su ya dabi'antu da su zai zama ilimin sa zai zama mai albarka insha Allah
alhamdulillah malam Allah ya saka alkari masauraro duka duka ana maka karshen shirin a wannan rana sai dai kafin mu sallama kuma za ku aika da na ku sakonnin akan lambobin wannan ne da aka saba na 0800 555-4443 ko kuma 0700-7784-442 ko kuma cikin 0700-3640-1455 haka zalika za ku yi aikowa ta adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin sashen addini musulunci na gidan rediyon Rahma French cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zanguna FM da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin naku sai Bashir Idris Ngogo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.